بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أولا درنا الهميس درن 20 جوات رمضان هجرة دبول إلى داريه دود 40 دعوكو والليدات شيدا درين 20 دعيا غوتان أبريل نيسان دبو بيد 20 دبيو. الله ملوكة ينسركي تكين إيكون تدمين نرسا يا با مدامر حدوا وأن مجلسينا مون تفسير القرآن مجرمة تكين وأن وطان رمضان ميوان الفرما وأن مسلاتينا مون أثمان بن فوديو. Muna roƙon Allah madaukakin sarki, muna kaskantar da kai a gabansa, ya taimake mu ya mana jagora, kada mu ce komai a wannan majalisi namu sai abinda zai yarda da shi, sai abinda zai dace da littafin sa Alƙur'ani mai girma da kuma sunnar manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Muna da tambaya, tambayar tana cewa mutum ne ya mutu ya bar bashin abu uku a kansa, bashin zakka na shekara biyu da kuma bashin mutane na kuɗi, sai kuma bashin aikin hajji. Wanne ne za a fara fitar masa? Amsa kan wannan tambaya ita ce, farko ya kamata a san cewa idan mutum ya mutu akwai wasu haƙoƙi biyar da suke rataye da dukiyar da ya bari. idan mutum ya mutu akwai haƙoƙi biyar da suke rataye da dukiyar da ya bari, kuma za a bi su a jere wato bisa gurgudun muhimmancin su, gurgudun abinda za a gabatar daga cikinsu. A fara da na ɗaya, in an gama da na ɗaya sai a dawo kuma na biyu, an gama da na biyu a dawo na uku, har a kai waɗannan guda haƙoƙin nan guda biyar. Haƙƙi na farko shi ne ɗawainiyar da ta shafi, wato ta shafe shi mamacin, kama daga ruwan da za a saya domin a abin nan a masa wanka, wato abin da ake kira wankan gawa. Idan ruwan sai an saya da kuɗi, to daga cikin kuɗin nasa da ya bari za a cire, da kuma likafaninsa da za a saya, da turare da za a saya domin a sanya masa, a sanya likafaninsa, da kuma ladan da za a biya mai masa wanka, da kuma ladan da za a biya na mai tona masa kabari, da kuma filin da za a saya inda za a maka kabari. Idan duka waɗannan ba za a same su a kyauta ba, da abubuwa masu kama da wannan. Wannan shi ne haƙƙin farko da za a fara dubawa tukunna a fitar daga dukiyar da ya bari. Idan aka gama da wannan, sai a dawo kan haƙƙi na biyu. Haƙƙi na biyu ana kiransa haƙƙi da yake da alaƙa da ainihin, wato ko ainihin dukiyar da ya bari, tana da alaƙa da ainihin dukiyar da bari da shi mamacin ya bari, ba wai haƙƙi ba ne da ke rataye a zimmarsa. A'a, ana bin shi wani gida da ya kamata ya bayar gida ayyanenne, misali ta zama na kiransa ainihin tarika. Wannan gidan saboda haka sai a bashi ne a kansa, amma ayyanennen gidan. Misalin wannan shi ne kamar bashi na jingina, wato kun san abinda ake kira jingina shi ne za ka bi bashi wurin mutum, amma kuma domin ka kwantar masa da hankali sai ka ce to da abu kaza nawa ka riƙe, idan na biya ka sai in karɓi wannan dukiya nawa da na baka. Misali, wani ina so ka bani bashin naira miliyon ɗaya, na da wasu bukatu zuwa wata ɗaya ko zuwa wata biyu ko wani abu mai kama da wannan, amma don hankalinka ya kwanta ga mota ta, ka riƙe wannan mota ta yi kuɗinta miliyon ɗaya da wani abu, ko miliyon ɗaya ko miliyon biyu, kaga wannan mota ana kiranta ne, ana kiranta jingina. Saboda haka inda mutum zai mutu bai biya ba, to wannan mota ita za a sayar, idan ana ganin kuɗinta zarce kuɗin da ya karɓa, ko kuma in an ga kuɗin daidai yake da wannan, sannan kuma shi wanda ya bashi bashin ya amince ya riƙe motar, kaga shi kenan sai riƙe motar, to kaga motar ita ma ta zama bashi. Amma wannan ana kiransa bashi na aini, bashi ne da ke da alaƙa da asalin wannan motar. Saɓani a ce yanzu da ya zo ya karɓi bashin naira miliyon ne, kawai abinda za a ce akwai miliyon a zimmar wani. Saboda haka cikin duk dukiyar da ya bari shi kenan sai a ɗauki wannan miliyon, a ƙirga miliyon a bashi. To irin wannan bashi da yake da alaƙa da ainihin dukiya shi ne namba na biyu. Idan aka gama da abin da ya shafi da za a masa janaza da sauransu, sai a dawo kuma a fidda wannan bashi da yake da alaƙa da wannan. Na'am. Haƙƙi na uku abinda ake kira addainul mursal ko addainul mutlak ko addainul mursala, ko adiyunar mutlaka sakakkun bashi kawai ya karbi bashin abin nan 100,000 a wurin wani ko 200,000 wanda ana kiransa adiyunar mursala ba aini ba ne saboda haka bashi ne kawai akan zimma idan aka gama da wannan bashi nau'i na farko da muka faɗa sai kuma a dawo a biya bashin bashi nau'i na biyu wanda ake kira sakakken bashi an fahimci wannan ko? Sannan bayan wannan sai ne kuma so su adiyunul mursala din nan sakakkun bashi sun kasu kashi biyu akwai bashi na dan adam akwai kuma bashi da shari'a take binka ko abinda ake kira bashin da Allah ke binka bashin da Allah ke binka shine kamar haƙƙi na zakka misali zakka ta kama abin nan a dukiya sa'annan lokaci yayi bai fitar ba kuma har ya rasu saboda haka shari'a na binsa bashin zakka ko kuma a'a akwai kafara a kansa ko kafara rantsuwa ko wata kafara daga cikin nau'ukan kafara wanda kafara ta dukiya misali ciyar da miskinai goma ko suturtar da su misali ko yanta kuyanga abin nan wuya bawa namiji ko baiwa mace wannan duk ana kiransu bashi na Allah saboda haka wayannan basu suka mursale sun kafi kashi biyu akwai bashi na mutane akwai bashi na Allah madaukakin sarki za mu dawo mu yi magana kan wannan idan aka gama biyan wannan sai a dawo kashi na hudu wasiyar da mamaci ya yi wasiya ita ce kyautar da mutum zai yi amma ba za a zartar da kyautar ba sai bayan ya mutu wannan kyauta na da sharadi biyu da za a yi kada ya wuce kashi daya cikin uku na dukiyar da mutum ya bari idan aka gama wannan sai a zo haƙƙi na ƙarshe haƙƙi na ƙarshe shine wato abinda ake kira gadon masu cin gadon mamaci abinda ya rage shi ake kira gado idan mutum ya bar iyaye biyu suna da gadonsa idan mutum ya bar matar aure tana da gadonsa idan ta bar mijin aure yana da gadonta idan mutum ya bar ƴaƴa maza ko mata suna da gadonsa to sai an fidda wa'innan haƙƙoƙi da muka ambata sa'annan sai a dawo kan abinda ake kira haƙƙi na gado to mai tambaya me yake cewa yana cewa ya bar bashi kashi uku akwai bashi na zakka da ake jinsa shekara biyu kaga wannan yana daga cikin abin da ake kira sakakken bashi amma da shari'a take binsa ko bashin da ubangijinsa yake binsa to shi bashi da ake kira bashin shari'a ko bashin da ubangiji ke bin mutum maluma sun yi kilafi kansa idan mutum ya mutu ya bar bashin ubangiji a kansa bai biya ba bayan ya waje ba a kansa shin za a biya masa mana wajibi ne a ɗauka cikin dukiyar da ya bari a biya wannan bashin kamar yadda mai tambaya ne ya tambaya na ana binsa zakkar shekara biyu dole ne a fitar da wannan ko ku ba za a fitar ba maluman hanafiya suna cewa a'a duk mutumin da ake binsa bashi na ubangijinsa ya mutu ya bari to shikenan ba za a biya masa ba domin biyan bashi na ubangijinsa yana bukatar niyya shi ko yanzu ya riga mutu ba da ya mutu ba a niyya saboda haka ba za a biya masa ba in kuma ya bar wasiya ya ce a biya mini akwai zakkan shekara biyu da ban yi ba to su wurin hanafiya za su ɗauka wannan hukuncin wasiya ne sai a duba wannan bashin za a biya masa amma cikin abin da bai wuce kashi ɗaya cikin uku na dukiyar da ya bari ba wannan shine maktabar Hanafiya. A wurin Malikiya, wato za a biya bashin Allah, amma kuma sai an gabatar da bashin da ɗan adam suke bi tukunna, domin bashin ɗan adam ya fi ƙarfi. Idan aka biya bashin ɗan adam, in wani abu ya rage, to shikenan sai a biya bashin Ubangiji. Saboda haka ba za a yi magana za a zar masa zakkan shekara biyu da ake binsa ba, ba za a yi maganar cewa za a biya masa wato kafara da ke kansa, bashin kafara da ke kansa da bai biya ba, ko bashin bakanci da ke kansa da bai biya ba, sai in an gama biya masa basussukan da mutane halitta suke binsa tukunna. Wannan shine maktabar Malikiya. Kun ga Hanafiya su a wurinsu ba a biyan bashin Ubangiji. A wurin Malikiya ana biyan bashin Ubangijin kamar yadda ake biyan bashin ɗan adam, amma kuma za a gabatar da bashin ɗan adam tukunna, in wani abu ya rage sai a biya bashin Ubangiji. A wurin Shafi'iyya da Zahiriyya duka bashin wajibi ne a biya, amma za a fara gabatar da bashin Allah tukunna, in wani abu ya rage sai a biya bashin ɗan adam. Saboda haka madadin da mai tambaya din nan yace ana bin sa bashin zakka na shekara biyu, to sai an fara gabatar da bashin, an biya bashin zakka din nan na shekara biyu, sannan a biya basussukan da ɗan adam suke abin nan suke bin sa. Haka nan sai an gabatar da bashin hajji da ake bin sa. Bashin hajji yana nufin mutum ya mallaki dukiyar da zai aikin hajji da ita, kuma yana da lafiya, kuma ya yi, sannan ya mutu. Kaga ya mutu, yana wanda ya sakaci hajji ya wajaba a kansa amma bai yi ba. To saboda haka biyan wannan bashi shine sai a cire a cikin dukiyarsa, a nemi wani, ko dai a yi da shi za a bashi kuɗin kashewa da sauransu, abinda duk zai ishe shi cikin kuɗin guzuri, abin nan cinsa da shansa da wurin zamansa har ya dawo, ko kuma a yi jinga kamar yadda wasu maluma suke gani, za a baka kaza don ka je ka wani mu aikin hajji. Al-Muzun, Shafi'iyya da Zahiriyya su suna ganin za a gabatar da bashin Allah a kan wato bashin ɗan adam. A wurin Hanabila duka darajan bashin ɗaya ne, da bashin Allah da bashin ɗan adam duk ƙimar su ɗaya take. Saboda haka an zo biya da sai a yi la'akari da cewa matsayin su ɗaya ne. Idan dukiyar za ta isa sai a biya su gaba ɗaya, ko ba za ta isa ba sai a biya percentage ɗin kowanne ne daidai gurgudo a ba su riba daidai wa daidai. Idan ya zamanto dukiyar ba za ta isa ba sai dai ta biya rabin bashin da ɗan adam suke bi da rabin bashin da shari'a take bi, to shikenan sai kowanne ne a biya masa rabi da rabi. Sai mu dawo har yanzu kan maganar bashin aikin hajji, don ba dukkan malamai bane suke cewa mutumin da hajji ya zama wajibi a kansa, ma'ana ya mallaki abinda zai aikin hajji ya da guzuri da lafiya da sauransu, sannan ya ƙi kuma ya mutu, a ce shikenan za a masa hajji, ko za a ɗauki dukiyarsa a yi abin nan a ba wani don ya masa hajji. Ba dukkan maluma ne suka tafi a kan wannan ba. Amma Shafi'iyya da Hanabila su sun tafi akan cewa idza istaqarra wujubul hajj ala al-mayyit, idan wajibin hajji ya tabbata akan mamaci sannan bai hajjin ba har ya mutu, to a wannan lokaci dole a ɗauka cikin dukiyar da ya bari kafin a raba gado, sai an ɗauki iya gurgudun wato ƙimar da za a ba wa wani ya biye mata aikin hajjin, abinda ya rage da shi kenan sai a cigaba da sauran, a ba da sauran haƙoƙi su wasiyya da sauransu, daga nan kuma sai a kai gare ba gado. Muna fata Allah maɗaukin sarki ya taimake mu. Sai Allah rahma, wannan tambaya ɗin nan kawai za mu tsaya kanta, kuma muna da bakin shugabannin social media, za mu yi bayani a kansu dabda karshen tafsiri insha Allah ta'ala muna musu maraba bismillah arama
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون
بسم الله الرحمن الرحيم الذين يصدون عن سبيل الله وأنن واتدسك حمد هنير الله أدين الإسلام suke hana bin addinin musulunci suke hanawa da bakinsu ko suke hanawa da hannayensu suke hanawa da ilmi da Allah ya basu suke hanawa da dukkan wata wasila da ake iya hana addinin Allah waɗannan da suke wannan wa yabghunaha ayaslubuna as-sabila iwajan ay muwajjatan suna neman hanyar Allah a karkace suna fada da hanyar Allah suna fada da mabiya hanyar Allah ayyusi abinnan an yusibuha bi aidin min janibin ghayr mustaqim wato suna aibanta hanyar Allah ta bangaren da yake ba mai kike ba fatirau ashiya wa idafatuha ilayha kamar kirkiran wasu abubuwa sannan a jingina su zuwa ga wannan hanya ta Allah amonan hanyar Allah addinin musulunci ko hanyar Allah da Allah madaukakin sarki ya aiko manzonsa sallallahu ta'ala wa sallam addini ne wanda yake mai tsafta addini ne wanda yake mai adalci addini ne wanda yake dauke da gaskiya cikinsa da wajensa amma masu toshe wannan addini ko masu hana mutane bin wannan addini haka za su yi ta karairayi su ce addinin ƙarya ne addinin kwaikwayo ne a Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ya kirkiro wannan addini da maganganu masu kama da wannan suna yin haka domin su kauda mutane gabarin bin wannan addini ay anil mahaddati albayda gabarin bin hanya wacce take bayyananna karara wato hanyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita kuma wahum fil akhirati hum kafirun kuma su suna masu kafircewa da ranar lahira bayan suna hana mutane bin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin addinin Muhammad wanda tabbas bin addinin Muhammad jigo cikin aqidojinsa shine tabbatar da cewa bayan mutuwa akwai ranar lahira ranar za a tada bayin Allah a gaban Allah musu hisabi mutanen kirki su ce aljanna mutanen banza kuma iyadan billah su ce wuta to masu hana wannan hanya lazimin yana daga cikin lazimin hana wannan hanya kasancewansu masu kafircewa wanda ba sa imani da cewa bayan mutuwa lalle akwai tashi akwai wata rana da ake kira ranar kiyama domin inda sun yi imani da ranar lahira to da ba za su hana mutane bin hanyar Allah ba inda sun yi imani da hanyar Allah da hanyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam zo da ita addinin abinnan addinin Allah lamastaru lamaktarau ala Allah kadiban da ba su kirkiri ƙarya suka jingina wa Allah ba ko suka ce Allah yana da ɗa ko suka ce Allah yana da abokin tarayya kamar yadda wasu mushrikan larabawa suke faɗa ko mushrikan makka in sun zo talbiya su ce labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik illa sharikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak mun amsa kiranka ya ubangiji babu abokin tarayya tare da kai sai abokin tarayyan nan da abokin tarayyan nan da shi da abin da ya mallaka duka mallakanka ne sun korewa Allah abokin tarayya sannan sun tabbatar maka da abokin tarayyan da suka ce kuma har yanzu shi wannan abokin tarayyan da abin da ya mallaka duka mallakan Allah ne to kaga wannan iftira'un ne ala Allahi al-kadhiba, irin ƙarya ne a jingina wa Allah madaukakin sarki a ce yana da wasu abokan tarayya. Haka nan wanda suke cewa Allah ya daɗa kuma wannan ɗa sun daɗa dama yana gadin ubansa, yana da matsayi irin ubansa, saboda haka kana iya bauta masa ya kama hannunka zuwa ga uban kamar yadda nasara suke yi iyadan billah. To masu irin wannan ɗabi'a menene matsayinsu? Ula'ika lam yakunu mu'jizina
fil
ard
wa ma kana lahum min dunillahi awliya yuqa'adu lahumul azab ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun.
Masu irin wannan hali da muka ambata yanzu, lalle lam yakunu mu'jizin, ba su zamanto masu gajiyar da Allah ba fil ardi, a cikin duniyar nan ba su isa su gajiyar da Allah ba. Lokacin da Allah ya nufin kama su da azaba, zai kama su. Ma'a sa'atiya, tare da yalwar duniyar nan, ba su isa su je wani wuri a ce sun ɓuya yadda Allah ba zai gan su ba, ko yadda Allah ba zai iya kama su ba idan ya ga daman kama su. Wa tasarrufihim fiha wa fil akhirati min babi aula, idan ya zamanto a nan duniya ba za su iya gajiyar da Allah ba, su ɓuya ta yadda ba zai gan su ba, su kuɓuce ta yadda ba zai iya kama su ba. Min babi aula a lahira, ba za su iya gajiyar da shi ba, ba za su gagare shi ba idan ya ga dama zai kama su. Ayatu lam yakul lahum dhalika, a lahira a duniya ma suna da tana da faɗi gare su, suna iya zuwa nan su shiga nan su abin nan, amma lahira ai guri ɗaya suke, ba su isa su motsa ba sai da izinin Allah maɗaukakin sarki. Wa ma kana lahum min dunillahi, ba su da wani koma bayan Allah, ai ghairihi min awliya, ba su da wasu masoya ko magidinta da za su iya sanya su cikin wata ni'ima in ba Allah ba. Allah ko in ba su bauta masa ba, ba su masa da'a ba, ba su bi manzonsa ba sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, to ba zai sanya su aljannan ba. Saboda haka gaskiyar lamari, ba su da wasu awliya majidinta, ai ansar, wasu mataimaka, yamna'unahum min azabihi, waɗanda za su iya hana su faɗawa cikin azabar Allah, ba su da wannan. Idan har ba su mutu ba, suka mutu akan wannan hali nasu, akan wannan ɗabi'a tasu ta hana mutane bin hanyar Allah, ta ɓata hanyar Allah a idanun jama'a har su ga muninta, su kasa binta, to yuba'afu lahumul azabu, Allah maɗaukakin sarki yuba'if, zai riɓanya musu azaba, koko za a riɓanya musu azaba bi idlalihim ghayrahum, saboda laifuffuka biyu suka yi, farko sun ɓace kuma sun ɓadda wasu, kaga laifi biyu kenan. Saboda haka Allah maɗaukakin sarki in ya zo musu sakayya akan wannan laifuffuka guda biyu, azaba biyu zai musu, riɓanya musu azaba zai yi. Ma kanu yastati'una as-sam'a lil haqqi, su dai da yake sun zaɓa wa kansu wannan mummunar hanya, to shikenan ba su da ikon su ji gaskiya, su fahimci gaskiyar, ballantana su yi aiki da ita. Kusa Allah maɗaukakin sarki ya yi mukallafai, sannan ya ba su daman fahimtar daidai da fahimtar abin da yake ba daidai ba, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa nafsin wa ma sawwaha,
wa nafsin wa ma sawwaha,
na'am,
fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha.
Na'am, mukallafai mutane da aljanu Allah maɗaukakin sarki ya halicce su, sannan ya ba su ƙarfin fahimtar daidai da kuma fahimtar abin da yake ba daidai ba, kuma ya ba su ikon zaɓi, suna da dama su zaɓi daidai ko su zaɓi abin da yake ba daidai ba. Allah ya ba su ƙaddara biyu, suna iya fadawa cikin kowace kaddara. Akwai abin da ake kira kaddara kauniya da kuma kaddara shar'iyya. Amma kuma Allah madaukakin sarki ya ba su damar bin kaddara shar'iyya. Saboda haka idan suka ki bin kaddara shar'iyya suka dogara kawai da kaddara kauniya, to shikenan sun yi wa kansu azabar da za su shafe su a lahira su suka jawo wa kansu. Dukan mu mukallafai Allah ya yi mu, ya ba mu ikon mu yi salloli da muke dinna, ya ba mu ikon mu yi azumi, sai abubuwa na istisna'i rashin lafiya da sauransu nan ma kuma an ba da alternative. Allah ya ba mu ikon yin zakka, Allah ya ba mu lazimtar gaskiya, Allah ya ba mu barin ikon barin hasada, Allah ya ba mu ikon barin sata, Allah ya ba mu ikon barin yin fashi da makami ko barin garkuwa da mutane. Duk muna da ikon mu bar wannan, kuma muna da ikon mu yi idan mun zaba wa kanmu yi. Muna da dama mu bar yin sallah, muna da dama mu yi shirka, muna da dama abin nan mu yi fashi da makami, muna da dama mu yi kidnapping da sauran abubuwa. Wannan duk kowa na da dama. Saboda haka wani ya zo ya same ka ya ce maka wallahi aka rauka lani dai gani nan dai wallahi abubuwa dai ba na iya barin giya, amini addu'a ce ta wani addu'a zan masa kuma neman ma a maka addu'a ai akwai wani nau'i na izgili a ciki, kana da dama ka bar shan giya. Idan ka wayi gari baka sha giya ba me zai same ka? Ko ne zai ce maka wallahi ni dai kai an jarabe ni da yawan ƙarya wallahi duk abun na da malam wace addu'a zan yi domin na daina ƙarya? Sai ka ce masa a'a kada ka yi wa addininka ko kada ka yi wasa da addini, kada ka yi wa Allah isgilanci. Allah maɗaukakin sarki lokacin da halice ka ya mai da kai mukallafi ya baka ikon barin ƙarya, ya baka ikon lazimtar gaskiya in ka zaɓi wannan, kana kuma da ikon zaki. Saboda kada ka yi wasa da addininka. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa nafsin wa ma sawaha, ya rantse da rai da abinda ya daidaita ran, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, yayi wa ran ilhamin fahimtar mummunan aikinsa da kuma kyakkyawan aikinsa. Sai ya ce kad aflaha man zakkaha, tabbas wanda ya tsarkake ransa wannan ya rabauta, wa kad khaba man dassaha, wanda kuma ya turbuɗe ransa cikin zunubi cikin laifi wannan ya taɓe. Da saboda haka al'umma kada su yi wasa da addininsu. Allah ya ba mu ikon yin abin da ya kamata, ya ba mu ikon barin abin da bai kamata ba. To mutanen da suka zaɓa wa kansu hana wa mutane bin hanyar Allah, suka zaɓa wa kansu munanan hanyar Allah a idanun mutane, suka zaɓa wa kansu cutar da manzon Allah, suka zaɓa wa kansu irin ƙarya a dingina wa Allah, to waɗannan Allah zai ƙurnya musu azaba. Sannan kuma ba su kasance yastati'una sam'a, suna jin, suna da ikon jin gaskiya, jin ji da zai amfanar da su ba, domin ba su zaɓi gaskiyar ta amfanar da su ba. Za su ji gaskiyar amma kuma su yi watsi da ita, shine ma'anar wannan aya. Wa ma kanu yusirunahu, ko kuma yusirun ay yusirunahu, haka nan ba su kasance suna ganin gaskiya ganin da zai amfanar da su ba, su ga gaskiyar har su yi aiki da ita, domin tun tashin farko ba su zaɓa wa kansu ganin gaskiya, bayan sun ganta sannan su yi aiki da ita ba. Me yasa malam yace li farqi karahatihim lahu, saboda wuce gona da iri da suka yi cikin ƙin gaskiya, cikin wato ƙin ganin gaskiya da kuma cikin ƙin jin gaskiya. Saboda haka ka annahum lam yastati'u dhalika, sai aka sifanta su, sai Allah ya sifanta su anan kamar sun tashin farko ba su da ikon yin haka. A'a, suna da ikon yin haka amma ba su zaɓi yin hakan ba ne. Allah ya sauƙaƙe. to tun da wannan shine halin su menene matsayin su a larabawa
ulaika
wadannan sune alladina wadanda khatiru anfusahum suka yi asarar kawunan su kamar kai ne kana da ƴan kudinka miliyan 2 sai suka fadi kai asarar su kai asarar su don ba su tare da kai yanzu haka mutanen da suka zaben makansu mugunyar wato hanya wacce take mara kyau mugunyar hanya waɗannan suna asaran kawunan su gobe kiyama domin kawunan nasu ba za su amfana da su ba sai dai kawai wahala domin za a sanya su a wuta ya zama ce suna cikin azaba babu hutu azabar babu yankewa shi yasa Allah madaukakin sarki ya kira su da cewa waɗannan sun yi hasaran kawunan su sabanin akasin su akasin su sune mutanen kirki wanda suka yi wa Allah da'a waɗannan suna tare da kawunan su ba su sanar da kawunan su ba ba su watsar da kawunan su ba ai ko a hausance ma ana cewa ana cewa wani ai ya watsar da kansa ya bangasar da kansa ma'ana bai kimta kansa ba bai abin da ya kamata ba cikin jama'a sannan wadanna anhum ma kanu yastarun abin da suka kasance suna kirkiransa na cewa suna da wasu iyayen gidi da za su kubutar da su gobe kiyama ko a gaban Allah kamar yadda suke riya cewa sulata da manata da uzza da suhubal ko masu bautan mala'iku kamar yadda suke ikirarin cewa mala'iku ƴaƴa ne na Allah mata saboda haka gobe kiyama za su kama hannayensu su kubutar da su a gaban Allah madaukakin sarki kaga wannan ƙararrai ne suke yi to da kiyamar ta tsaya mai bauta wa lata ba zai ga lata ba mai bauta wa uzza ba zai ga uzza ba mai bauta wa hubal ba zai ga hubal ba mai bauta wa aljanu ba zai ga aljanu ba mai bauta wa mala'ika ba zai ga mala'ika ba mai bauta wa isa ko uzairu ba zai ga isa da uzairu ba kuma ko ya gan shi ba zai masa amfani ba mai bauta son zuciyarsa ba zai ga son zuciyar ba a matsayin son zuciyar ya amfana da shi ba zai yiwu ba masu bautan shaidan ba za su ga shaidan ba in ma sun ga shaidan ba zai fa'idantar da su ba zai amfana da su ba sai dai a yi ta tsine wa juna tsakanin su da shaidan din Allah ya sauƙaƙe saboda haka Allah ya ce wa dhalla anhum ma kanu yaftarun abinda su kasance suna kirkira na ƙarairayi su jingina su ga Allah su yi ta yaɗawa magoya bayan su a wannan rana ta kiyama ya ɓace musu na'am la jarama
annahum fil akhirati hum nafsarun
tunda wannan shine halin su wannan shine ƙarshen al'amarin su to la jarama tabbas annahum fil akhirati humul akhsarun su waɗannan a lahira su ne suka fi kowa hasara Allah ya sauƙaƙe innal ladina amanu
innal ladina amanu wa amilus salihati wa akhbatu
نعم
وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة
نعم
هم فيها خالدون
فبعك سنسو ما أبو تاهن داما متان كركي ده سكا جرم مع النبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم suka girmama alqur'ani da aka aiko shi da shi uwa uba suka girmama ubangijin da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suka bi hanyar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce su bi ba su yi wa Allah ƙarya ba ba su hana mutane bin hanyar Allah ba innal ladina amanu lalle waɗannan da suka yi imani wa'amilus salihati suka yi ayyuka nagari ayyuka na ƙwarai wa akhbatu أي سكنوا واطمأنوا أو أنابوا فنن سكني قوي يا الله سكن سامون سوا أكن بن هنير الله شيني مانا أنابوا إلى ربهم سكا كوما الأمر سزوا أبنجيهم واتعملوا أحكامه sannan suka yi aiki da hukunci-hukuncin da Ubangijinsu ya ɗora musu wata ba'uha suka bi wannan hukunci-hukunci da zai yi tabdilin ba tare da musanyawa ba wala tabdilin ba tare da jirkitawa ba ula'ika to waɗannan ashabul janna su ne ma'abuta aljanna na'am Allahumma ja'alna minhum Allah ka sanya mu cikinsu hum fiha khalidun su idan suka shiga aljannan za su dawwama ne cikin aljannan har abada Allah ka sanya mu cikin su ma la yasi ala akti ma kana alayhi alfariqul awwal bisa sabanin wato ala bisa akasin abinda kungiyar farko take kansa na shiga wuta kuma ta dawwama cikin wutan ba fita iyadan billah na'am
مثل الفريقين كالأعمى والأضل والبصير والسمير
نعم
هل يستويان مثلا
نعم
فلا تذكرون
سؤال الله ملأ فشن سركي يا بوغا مثالي دومين أكارا فهنتر مونين كافرتي دمونين ƙalubalantar Allah da manzonsa da munin juyawa littafin Allah baya da munin wato hanabin Allah maɗaukakin hanabin hanyar Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce matsalul fariƙaini wato misalin ƙungiyoyin nan biyu da muka ambace su ɗazu humul kuffaru almuftaruna ala Allahi kadiban wato ƙungiyar farko su ne kafurai masu ƙirƙiran ƙarya su jingina wa Allah wal mu'minun da kuma ƙungiya ta biyu wato mu'minai alladhina kanu ala bayyinatin min rabbihim wanda suka kasance akan wata irin hujja daga ubangijinsu suka bi littafin Allah suka bi sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to misalin su kal a'ma wal asam kamar wani mutum ne baya ji baya gani sannan kuma ne baya ji mutum ne baya ji baya gani sai kuma ga wani mutum mai ji mai gani ai tabbas ka san cewa mai ji mai gani ya fi sufantuwa da siffofi cikakku ko ba haka ba shi asali wanda baya gani baya ji wannan aka ga kusan ladiliki ne ga wanda yake tare da su domin sai sun ɗauki ɗawainiyarsa sai sun ce masa ga hanyar da za ka bi kuma wurin magana da shi ma kuma sai an yi ta dabaru an yi ta shan wahala ko ba haka ba to bambancin da ke tsakanin waɗannan mutane guda biyu wanda Allah ya ba shi siffar ji da siffar gani da kuma wanda Allah ya jarrabe shi da rashin siffar gani ko siffar ji bambancin da ke wurin su wurin su fa'idantar da kawunan sannan su fa'idantar da wanda ke tare da su su samu ikon yi wa kansu abubuwa da za su fa'idantar da su gobe kiyama bambancin da ke tsakanin waɗannan haka bambancin da ke tsakanin mumini da kafiri ai hadha mathalul mu'min ai as-sami'u wal basir wato mai gani mai ji shine misalin mumini hal yastaviyani masala wa'innan mutane biyu suna zama daidai bisa ga misali a ba daidai suke ba idan haka lamarin yake afala tadhakkarun me yasa ba za ku azantu ba ya ku mukallafai daga cikin mutane da aljanu kusancewa wanda ya gaskata annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya yi imani da Ubangiji cewa shi ɗaya ne kawai cancanci ibada ya kaɗaita shi da ibada ya bi dokokin da annabi Muhammad ya zo da su cikin Qur'ani da kuma hadisi ya yi imani da lahira wanda yi wannan wato shi ne yake da matsayin mai ji mai gani, mana wanda jinsa da ganinsa ya amfanar da shi, wanda kuma ya yi watsi da wato yin abin da ya kamata, ya kafirci Annabi Muhammad, ya yi wa Allah shirka, ya ma yi ƙoƙarin kauda mutane daga bin kyakkyawar hanya, ita shi wannan addini da Annabi Muhammad ya zo da shi. Shi kuwa tamkar wanda baya gani ne baya ji, wanda baya gani baya ji, babu ta yadda za a yi in bai samu taimakon wani ba da zai iya tsara wa kansa wani abu da zai fa'idantar da shi nan gaba. Idan wannan lamari shi ne hakika, don mai ku mukallafai ba za ku fahimta ba, ku zaɓi wannan hanya mai fa'idantar da ku, mai fa'idantarwa, kuma hanya ce da ba za ta gagare ku bi ba. ومن الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها
لا يكلف الله نفسا الا وسعها
نعم دوني ابو ده yake na shari'a asalin sa mukallafai za su iya yi kamar da zamu kai bayani muna da ikon mu sallolin nan biyar muna da ikon mu kadai ta Allah muna da ikon mu imani da cewa Allah shi ɗaya ne shi kadai tantance ibada mu yi imani cewa Annabi Muhammad manzo ne na gaskiya mu yi imani cewa akwai ranar da ake kira ranar ƙarshe da za a mutane hisabi muna da ikon mu yi imani cewa akwai aljanna akwai wuta muna da ikon mu lazimci gaskiya mu guje wa ƙarya muna da ikon duk waɗannan abubuwa me yasa ba za mu waɗannan abubuwa ba domin mu zamanto wato mun sifanta da siffar ji da kuma siffar gani don me ba za mu nisanci abin da zai maida mu mu sifanta da siffar rashin ji da kuma rashin gani ba. Ya kamata a ce za mu azantu, ya kamata a ce mukallafun daga cikin aljanu da mutane su zamanto masu azantuwa. Ina ga sai mu tsaya nan ko a kamar da muka ce muna da baki a shugabannin social media na kungiyar jama'a izalcin bid'a wa iqamatus sunna, kun san wannan team irin aiki da suke yi na watsa da'awa, na watsa wa'azuzzuka da sauransu. Yanzu abubuwan nan da ake yi saboda tsari da suke yi da aikace-aikace da suke yi, mutane kusan a ɓangarorin duniya daban-daban in sun ga dama za su ga abin da muke yi na za su fa'idantu. To saboda haka muna tare da tawaga mai ɗauki da mutum bakwai, akwai Malam Ibrahim Baba Suleiman wanda shine national director na social media, muna tare da shi a nan. Muna tare da Malam Adamu Al-Tahiru birnin Kebbi wanda shine deputy national director, sannan muna tare da Muhammad Ahmad Bindawa wanda shine secretary, sannan muna tare da Musa H. Musa Gombe wanda shine organizing secretary, sannan muna tare da Shehu A. Abdulrahman Gashua wanda shine abin nan photo editor, sannan muna tare da menene Abdulmalik A. Aliyu Bauchi wanda shi ne software technical officer ne ko? Officer. Sannan muna tare da Umar Ahmad Kumo wanda shi ne ship menene pilot? Pilot ya yi kyau alhamdulillah. To saboda haka waɗannan mutane waɗannan shugabannin social media muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya musu kayar alheri ya ƙara ƙarfafa su ci gaba da wannan aiki da suke yi cikin sauƙi cikin nishaɗi, aiki mai amfanar da wannan da'awa ta mu ta ƙungiyar jama'atu izalcin bid'a wa iqamatus sunna. Allah ya taimake su. Ina jin jiya war haka suna ƙola suna tare da shugaban ƙungiya na ƙasa Sheikh Abdullahi Balalo, da shi kuma yau suna jalingo duk da mun san sun ɗan sha wahalhalu, na jin sun ɗan samu mushkila na harkar mota tun kafin su iso ma balwa ko bayan su iso ma balwa karshe da suka zo zin na ga mushkila ta kare ya waita watakila ma motar mu aje ta can tukunna to muna fata dai Allah ya sa kyawun ayyukan su cikin mizani ban sani ba chairman kana da jawabi sai dai su akwai kamu su barbacci kama da Allah ya taimake mu min national director na social media na Jobus Nigeria alhaji Ibrahim Baba Suleiman Allah ya saka da alheri kamar yadda muka ce muka muku addu'a kamar yadda kuka zo nan lafiya Allah madaukakin sarki ya sa kuma ku gama dukkan wannan tuwa da kuke yi yanzu kowa da kowa daga cikin ku ya koma gidansa lafiya saliman ghanima ina ga mun kawo ƙarshen wannan karatu kamar da muka saba akwai mutane da dama da suke neman yan wasan yasu cikin addu'o'insu domin Allah ya biya musu bukatunsu na alheri to muna roƙon Allah madaukakin sarki muna ƙasƙantar da kai a gabansa ya biya musu bukatunsu na alheri kuma Allah ya san bukatun kowa da kowa cikin mu nan a wannan masallaci da ma duk wanda suke sauraron mu Allah madaukakin sarki taskansa tana da yawa to muna roƙonsa Allah ya biya wa kowa da kowa bukatunsa ta alheri wani rashin lafiya ne ya dame shi wani kuma talauci talauci wani ga sanan dai wani aure yake bukata wani kasuwancin sai yake sai ƙara kyautatuwa kowa dai da bukatunsa kuma Allah ya sani Allah muna roƙonka ka biya wa kowa da kowa bukatunsa na alheri rahmatuka arhamar rahimin ya ubangijinmu wannan damina da muka shige ta yanzu ka sanya ta damina mai yawan albarka dukkan wani alheri da ke cikin wannan damina ya Allah madaukakin sarki ka ba mu wannan alheri duk wani sharri da ke cikin wannan damina ya ubangiji ka riba mu da wannan sharri wato ka sanya damina ce mai albarka babu abin nan iska mai yawa da zai yi wa mutane barna gidajensu ko gonakinsu babu ambaliyar ruwa da za ta share gonakin mutane ko su ci mutane Allah madaukakin sarki kana da ikon kai haka ka amsa mana addu'o'inmu ka sa wannan damina ta zamanto damina kyakkyawa daga farkonta har ƙarshenta kuma ta zamanto damina mai harshe ya Allah wannan ƙasa ta mu mun tuba mun dawo gare ka mun ƙasƙata da kai gabanka mun kasa ya ubangijinmu ka taimake mu ka ba mu lafiya da zama lafiya cikin wannan ƙasa ta mu ka ba mu yalwar arziki cikin wannan ƙasa ta mu zaɓuɓɓuka da ake fuskanta Allah maɗaukakin sarki ka sa a yi su lafiya ba tare da wani tashin hankali ba Allah kai mai iko ne ka mana wannan bi rahmatika ya arhamar rahimin hadha wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka